sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Kasar Jordan ta ce idan har Isra'ila ta dauki wani sabon matakin tilastawa Palestina kucewa daga Gaza, hakan zai tsindama yankin cikin kange rikice-rikice. Ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kara da cewa kushe hanyar hana aikawa da kayayyakin agaji da Isra'ila ta yi zuwa yankin Gaza ya saba wa dokar kasa da kasa. Isra'ila ta ba daukacin al'ummar da ke zaune a arewacin Gaza zuwa safiyar jiya Asabar don su fice daga yankin su koma kudanci, yayin da ake fargabar tana shirin daukan matakin kutsawa cikin Gaza don kawar da mayakan Hamas. Amma ta ce ta bar wasu hanyoyi biyu a buɗe har zuwa karfe 4 yammacin yankin don mutane su fice daga yankin na Gaza. A cewar ministan, matakin soji da Isra'ila ke dauka akan Hamas na halaka fararen hula da babu ruwansu, lamarin da ya ce zai haifar da cikas ga tsaron Isra'ila. A gefe guda kuma al'ummar Yahudawa da ke zaune a wajen Isra'ila sun yi taron addu'o'i a wuraren ibadunsu a ƙarshen makon nan, bayan da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ila, harin da ya haifar da sabon rikicin da ake ciki. Malaman Yahudawa sun jagoranci addu'o'in neman zaman lafiya da kuma nuna alhinin abin da ya faru, yayin da aka tsaurara matakan tsaro a wuraren ibadar. A birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania a nan Amurka, ɗaya daga cikin malaman Yahudawan ya kwatanta harin na Hamas a matsayin wani lamari da ba kawai ya shafi batun siyasar yanki ba ne. Pittsburgh na ɗaya daga cikin biranen da ya fi fama da matsalar nuna kyama ga Yahudawa a tarihin Amurka. A birnin Washington DC, jerin motocin 'yan sanda sun yi danda zuwa kofar wani fitaccen wajen ibadar Yahuda da ake kira Adas Israel, inda limami Aaron Alexander ya jagoranci addu'o'in samun zaman lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kira da a tabbatar an kare lafiyar fararen hula a yankin Gaza da Isra'ila. Blinken ya yi wannan kira ne yayin da yake ci gaba da ziyara kasashen yankin Gabas Tsakiya da wajensa, zumar ganin an kauce wa yaduwar rikicin Isra'ila da Palestinu.
We discussed in detail our efforts to prevent any act state.
Blinken kenan yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani yake cewa, mun tattauna kan yunkurin da muke na ganin wata ƙasa ko wasu ba su ja daga a wannan rikicin ba, sannan muna aiki tare don ganin an sako waɗanda ake garkuwa da su.
Secure the release of hostages.
Sakataren harkokin wajen Amurka ya kuma gana da ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan a birnin Riyadh kafin ya yi da zango a haɗaɗɗiyar daular Larabawa, yayin da yake yunkurin ganin an agazawa fararen hular da rikicin ya ritsa da su. Ya kuma kira takwaran aikinsa na China yayin da Palestina ke ta faɗi tashin ficewa daga arewacin Gaza da dakarun Isra'ila ake tsammanin suna shirin kaiwa samami. Waɗannan matakai na diplomasiya da Blinken ke ɗauka ya ƙara nuni da irin damuwar da ƙasashen duniya ke nunawa kan yawan fararen hulun da rikicin zai shafa, da kuma yiwuwar daɗewa da za a yi ana gubza faɗa yayin da Isra'ila ta umarci al'ummar Gaza su koma kudanci. A gefe guda kuma mayakan Hamas suke kira ga jama'a da kada su je ko ina su zauna a gidajensu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister Poland Mark Rutte sun kai ziyara ta shirjirage da ke Odessa a tekun Bahar al-Aswad, inda suka sha alwashin ƙara inganta matakan kare sararin samaniyar Ukraine da kuma samar da hanyoyin da za a gudanar da ayyukan jinƙai don a samu damar fitar da hatsi. Zelensky ya ce Kyiv na aiki tukuru wajen ganin ta ƙara assasa matsayinta a yankin Bahar al-Aswad domin ta samu damar ci gaba da fitar da abincin, wanda hakan zai ƙara tabbatarwa da ƙasar samun kuɗaɗen shigarta.
Labaran duniya Sai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Ina wa mai sauraro barka da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata ne muka shigo babban birnin kasar Kamaru, wato Yaounde, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan yake tattaunawa da bakinsa akan yanayin siyasar kasar Kamaru. Kamaru ita ce ke da ɗaya cikin shugabanni da suka fi daɗewa a Afirka, wato shugaban kasa Paul Biya, wanda ya fara mulkin kasar a ranar 6 ga watan Nuwamba na shekarar 1982, kenan shekarunsa 41 yana kan mulki. Yanzu za mu tashi ne a inda Bashir ya yi wa matashi Bamanga wata tambaya.
Malam Bamanga, baka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewan kuma yan adawa kukanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu yan siyasa a ciki, to za iya ce amma ni zan ce maka o don me sa? Don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala, matashi a cikin birnin Duwala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'i na fito na bada ra'ayi na, kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'i ni har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afrika, amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya kasan mu, kasan ta Cameroon, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na ga maka dan uwana, mun koma baya, mun koma baya don me sa? Mun koma baya domin akwai yan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai yan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau in ka duba duk yan siyasa da duk yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne, su samu su fita kasan Cameroon, su tafi Canada, su tafi Etazuni, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su, ba hadde wato in suka ba da ra'ayi bara zo a ci musu mutunci ba, ko kuma bara zo a taba su ba, a ce musu ma za a yi su wato fashi ko kuma za musu kamu.
So malam Hamisu Muntari, to ai wasu yan siyasa sukan ce yau idan demokratiya ta gurbance a kasar Kamaru, kuma yan adawa da naku alhakin, to wada ya zaka amsa musu wannan?
Jam'iyyar adawa suna da yawa kasan Kamaru, wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan yan adawa, shi ya saka take taimakawa, take ba da tallafi wa yansu yan adawa, saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan yan adawa, ba wai a aikace yan adawa suka kawo gurbancewan demokradiyya a kasan Kamaru ba. Na biyu kuma, gwamnati tana sayan waɗansu ‘yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba, amma da na ba su mukami a cikin gwamnati. Ka ga aka zaɓi ɗaya daga cikinsu, aka ba shi ko minista ko darakta ko wani abu, sai ka ga yana bin bayan, yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. Wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi. To muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana ƙarfin ɗin adawa gabaki ɗaya a ƙasan Kamaru.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, sai dai ai ɗin adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari irin na demokradiyya muke. Kaga sun dai safa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka, duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta FDPC take tafiyar da mulki, wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan. Me zaka iya faɗa mana kai
wannan kuma tunaninsu ne kasan kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba. Amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu, sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan kasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau. Ba wai don ina cikin kungiya na CLDP bane zan mara mata baya 100%. Ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi, su abinda wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi. Kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya, gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da waɗannan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba. Yau bi ma'ana, zan ɗauki maka misali, in ka tafi ƙasa kamar Amurka da kamar su Ingila da sauran ƙasashe, ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa, ba gwamnati bace, gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi waɗannan hanyoyin domin su gyara ƙasa, su buɗe kamfanonuka, su buɗe masana'anta, su ba wa mutane sana'a. Amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai, wannan mu da kanmu mun yi ma kanmu ƙarya. Wannan shine dalilin abin da isa har yau in adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba, domin irin siyasar da gwamnatinmu take yi, irin siyasa da wadda ita ƙungiyarmu na RDPC take yi, irin wannan siyasar in su ma suke so su hau su zo su bilayi, to ya za a samu canji? Idan akwai wasu ƙungiyoyi da za su zo su yi faɗi abin da je saba da abin da mu muke yi, ai kai tsaye za mu je mu shiga cikin wannan ƙungiyoyi ɗin mu koma yanzu muna yi ma ita RDPC adawa. Wannan shine kawai. Ka duba ka gani, ga mu da Miri da Laville, ga kuma Conseil Regional. Waɗannan duk dama ne wanda gwamnati ta sawwaka akan a samu ci gaba a ƙasa. An ba mu kowa dama, kuma ga hanyoyi, hanya ta kasuwanci wanda kowa da kowa zai iya domin ya kawo ci gaban ƙasa. To irin waɗannan hanyoyi muke so kowa da kowa ya bi domin ya samu ya shiga siyasa, ya tsaya ya mara ma nasu kungiyar baya. Wannan shine.
So Malam Shehu, to baka ganin cewa in dai lallai ba a samu ci gaba kaba, idan na fahimce ka sosai, idan ba a samu ci gaba wato a fannin demokradiyya ba, wannan yan adawa su ma da nasu alhakin? Domin idan naji yanayin maganar ka kaman dai ko wato laifin ka dorawa wato jam'iyya mai mulki kenan, tunda su ne suke tafiyar da kasa.
A takaice dai Alhaji Bashe, wato halin da muke ciki a yanzu, yan adawan ne suka zama su ma makwadaita. Kowa kokari yake mai zai samu ya sa a jiyunsa. Da laifinsu da laifin shugaban ƙasa, ba wani tsari a nan da za ka so da shi don talaka. Kowa kokari yake, muna ganin a nan akwai wani ɗan tsohon takarar shugaban ƙasa. Lokacin da ya fito yake bayani a gidajen yaɗa labarai da talabijin, wato kai kana ganin kamar wahayi ake mai, in ya samu dama zai taimaka wa talaka. Amma da ya yi shiga ya fita ya zama ɗan majalisa, shiru kake ji an aiki bawa garinsu. To kaga irin wannan 'yan siyasar mutum shi ya fito, akwai wata ma tsohuwa 'yan jarida a nan Duwala, bana son kama suna, ita ma aka ta yi ta shure-shure hakan nan, da ta samu aka ɗauki wani matsayi aka bata ta yi shuru. Haka za kowa in ya taso, akwai wani shi ɗan adawa shi wannan shi ma aka ɗauka aka ba shi sakatarin minista ne a ministrin tsaro. Ya yi shuru, to kowa in ya taso aka ɗauki mukami aka ba sa shi ya yi shuru, to kai kaga ina mafita irin wannan tafiyan da ake yi. Demokradiyya kam a wannan ƙasa, ba mu sani ban Allah ya azirta mu da wani shugaba wanda yake, amma ba wata demokradiyya a wannan ƙasa. Saboda in ka fito kana demokradiyya ma, to demokradiyyan ya je ra'ayi da gwamnati. Amma in ka saba wa gwamnati a demokradiyyan, ba kawai sai dai ko ka yi hijira ko a kulle ka. Don haka ake a wannan ƙasan, saboda haka ba wani ci gaba na demokradiyya a wannan ƙasa, indai demokradiyya ce. Amma ka iya faɗan komai, kuma duk shawaran da zaka bada ba za a yi gyara ba. Shi abin da aka ga dama a kwashin ma udan kuɗi, ka fito ka yi bayani har da hujjoji. Wani ɗan jarida kwanaki haka ya rasa ransa akan yana faɗan wasu maganganun da bai daidai da ra'ayin wasu jami'an gwamnati ba. To kaga ina demokradiyya take a nan? Ba wata demokradiyya, kawai kowa yana abin da ya ga dama ne, muddin in kai dan gatan gwamnati ne.
To shi sai ba manga in dai kace lallai ana wahala a kasar Kamaru musamman demokradiyya bata kafu yadda ya kamata ba. To su yawanci yan adawa musamman yan jami'in ku gabaki daya mun ga cewa yawanci ai da hadin bakin su idan baka manta ba a zaben majalisa da ya gabata ai shugaban MRC Maurice Kamto har ya bari shauran wasu dan awowi a kulle listin zabe shi zo yace kuma partin shi ba za su je ba ya kuma janye yace jam'iyyar sa ba za ta je ba ya janye wannan ya jawo wannan jam'iyyar in babban matsala da har yau ga su suna tararrabewa bayan lokacin da suka bayyana kuma sun sa wato mutane an samu tsammani espoir ya shigo mutane sosai to baga cewa yawanci ire-iren wa'annan yan adawa in su ma yana daga cikin abubuwa da suke maida demokradiyya baya a kasar Kamaru ba
eh to a wannan magana da kai na shugaban din wato Maurice Kamto mai tafiyar da siyasa MRC gaskiya ne tafiyar da bai tafiya zabe ba ba daidai bane domin ni na cikin mutanen da nake fada kullun cewa har dai kana nin siyasa kuma kai tafiya zabe wato ba siyasa kake ba mun san siyasan da kake ba domin siyasan kujeran banza kowa shina a duniya ba siyasa bace amma wannan ya gano Maurice Kamto shugaban din MRC kuma ya gaggaya mana lokacin din me yasa bai so tafiya wannan zaben da aka yi ya wuce ba to amma gaskiya ni a nawa ra'ayin da na gaya maka demokradiyya a kasar mu a kasar ta Kamerun har yanzu dai wato arabe take arabin kofi muke kofi bata cika sosai ba to abinda zamu yi roko cewa dai a tafiyar da muke nan muna da bukata mu ɗan adawa a kasan Kamerun mu 'yan siyasa muna da bukata a sake mana wato mutanen da aka kama ɗaya na 'yan adawa na biyu na 'yan farin hula da su 'yan jarida na uku ma da mutanen da aka kama hakan nan a banza ma domin sun ba da ra'ayi su duk suna nan a kafe a fursunonin kasan Kamerun shi sa nake gaya maka cewa har dai a yanzu a tafiyar da ake nan yau shekara 30 kenan wai demokradiyya ta shigo a Afirka ko kuma a kasan Kamerun ana wa ra'ayi ana wa gani kuma na gaya ma don me yasa wato demokradiyya din bata cika daidai ba kofi tana nan
mun tara musu idan dai kace gwamnati na sayan wasu a basu matsayi kamar minista da shauransu akwai ai daga cikin adawa waɗanda su kuma suka yi marabus daga nan musamman shi shugaban MRC Maurice Kamto idan za a iya lissafa shi ya yi murabus ya fito ya kuma fara kamar abin kirki amma kuwa aka ga daga ƙarshe kamar ya watsawa wato 'yan fatinsa ƙasa a ido 'yan jam'iyyarsa ƙasa a ido musamman a lokacin zaɓen 'yan majalisa da kuma kansiloli to nan kuma me za a iya faɗa shin gwamnati ce kuma a bayan wannan
abin da zaka gane shine shugabannin jam'iyyar adawa kowa da irin nashi yanayin da ya tashi in ka duba shugabanmu John Furundi mai rasuwa da Joshua Osintaga suna nan a tsaye a miƙe akan abin da suka tsaya har zuwa lokacin da za su karɓi mulki amma shi in ka duba Maurice Kamto za ga yana da son rai abuwan da ya kama zaɓe wanda shi zai tsaya a tsaya a zaɓe shi amma na sauran 'yan jam'iyyarsa bai so to in ka gani wannan jam'iyya mai son kansa ne ba mai son ƙasa ba ne gabaki ɗaya da mutanen ƙasar gabaki ɗaya mu haka za mu duba shi Maurice Kamto amma kowa yana da irin nashi halayyan a wajen siyasa shi jam'iyyar adawa ana gane su ne akan matsayin da suka tsaya daga somin da aka kafa su har zuwa ƙarshe me suka tsaya a kai menene manufansu wani hanya suke bi suna samun wannan manufan ba wanda yau ya sanja kaza ya kama kaza gobe ya zubar da wani a wajen siyasa
Muktari Hamisu kenan da wasu bayanai inda ya fayyace batun zamantakewa tsakanin 'yan siyasa daban-daban a ƙasar Kamaru kuma da haka za mu dasa aya a yau a kasance tare da mu makon gobe inda za mu ci gaba da tattaunawa kan batun siyasar ƙasar Kamaru a madadin abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan wanda ya haɗa mana shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, kuma na tare da ni wani bawan Allah za mu tattauna da shi game da abin da ya kawo sa a kasar Burkina Faso. Ranka dade, ko ka faɗi mana sunanka, shekaran da kai ƙaura, daga ina kake ne kai ƙaura zuwa Burkina Faso?
Na farko dai sunana Alayhi Salihu Abdulsalam Gada, ni mutanen Niger ne, Niger a can wani gari da ake kira Katoriya cikin yankin Malbaza. Na zo a Burkina Faso a shekara ta 1988 zuwa na farko kenan. Mun taho muna sai da ‘yan kayayyaki, sai da muna koma gida mai noma kuma mu dawo. A shekara ta 1991
kace kuna sayar da sayarwa, wasu abubuwa ne kuke sayar da sayarwansu, sa’an nan me ya ingiza ka ma ka taso daga kasar Niger zuwa nan Burkina Faso?
Na'am, abinda ya isa ne na taso daga Niger zakuwa nan kasuwanci. Mun zo ne muna saida kayan mata na kwalliya, ‘yan kunnai da sauransu, da abinda da ake ce ma kayan kwalliya na mata su muke saye muna saidawa. To, har dai shekara lokacin da muna zuwa mai wata biyu uku hudu mu koma ‘yan an ƙarki noma kuma mu dawo. To, har ya zama a shekara 1991 lokacin da na kawo iyalina mun kasa muna gaba ɗaya. Zama ya kama ma dai za a ciya ana cikin Burkina Faso, Wagadugu Burkina Faso.
Na yasa tun daga wannan lokaci ka sauya sana'ar da kake, ko dai ita sayar da kayan ado da kwalliya na mata din kake ciki har yanzu?
A halin yanzu mun tsaya huta, yare da yake yi, yare su da yake biyan wannan hanyar da suke yi, habbasa yanzu wannan kayan su suke saidawa.
Ina son ka koro mini, kai dai Bahaushe ne na Jamhuriyar Nijar, kuma ka sauya maskuni zuwa nan birnin Wagadugu. Bayan shekara 1991 da ka iso da iyalinka nan, shin kana samun dama kana komawa gida, don saboda ka ce daga gida kuma akwai tannoma da kuke yi daga wurin, kana komawa ko dai gaba daya da ka iso nan tun wannan lokaci baka sake komawa gida ba?
A gaskiya wancan lokacin muna koma mai noma, lokacin noma ya kama mu zo mai noma mu dawo. To, yanzu dai kan gaskiya ba mu koma gida, zama ya kama muna dindindin, sai dai wanda Allah ya yi insha Allah.
Sa kana tuntuma yan gida ku kuwa?
A gida ko da yaushe muna magana da mutanen gida, wannan lokacin na WhatsApp da ya samu kullum ana magana da mutanen gida. Allah ba shakka, kullum ana magana da mutanen gida.
Ko shin zaka ka nuna mana zamanka a nan a matsayinka na malam Bahaushe, akwai wasu ƙalubale da ka fuskanta, sa’annan wasu irin matakai ne ka ɗauka har Allah subhanahu wa ta’ala ya yi maka wannan wato matsala?
Hakika, ƙalubale gaɗa na mai jama’ahi ba za a rasa su ba, za a ji daɗin tahiya kuma ba za a rasa rashin daɗi ba. Mun gamu da cikas kala-kala bisa ga harkar mota kasuwanci. Yanzu ma a cikin wannan lokacin da muka ciki muna cikin jaraba, saboda kasuwar mota Sankanyari ta ƙone, kayan duka baɗi sun ƙone. Idan haka nan shi wannan za a ce cikas ɗin da mun ka gamu da shi. Kamar yadda ce mu ‘yan Nijar ne, kaga a can Nijar ɗin halin da ake ciki yanzu ana cikin takunkumi. Nan Burkina da dama takunkumin ba bai inganci ba kamar yadda suke a can Niger, amma dai ana shan wahala.
Ya tsakanin ku Hausawa da suka hada da na Jamhuriyar Niger, na tarayyar Najeriya, na Ghana, na Kamaru da dai sauransu, ya tsakanin ku da hukumomi yake, ku da kuka yi ƙaura daga ƙasashen ku zuwa nan Burkina Faso?
A zaman mu tsakanin mu, sai in ce muna ma Allah godiya, a tsakanin Bahaushen Najeriya da na Niger da na Kamaru da na Ghana, zaman lahiya ake, babu wani tashin hankali tsakanin mu. To, game da hukuma kuma, su ma hukuma a ƙasar nan ba mu da matsala da ita, ba mu da matsala da hukuma ƙasar. In ka ga dai baƙo an kai shi hukuma, to shi ya yi.
Ko kana tunanin shin ka iya komawa Jamhuriyar Nijar, ko ka gaba ɗaya zama dindindin kenan ba za a koma ba?
A'a, mutum bai ce ya zai koma gidansu inda aka yanka cibiyar shi, ba za ka ce haka ba. Muna nan dai sai da yadda Allah ya damu. in Allah ya kadar koma muna koma muna son koma in Allah ba mu halin koma insha Allah.
Yanzu iyali nawa ka tara daga nan?
Iyali na dama dai matata a gida ce, gida ni auro ta mun ka zo nan muna da yara guda hudu su ma guda namiji biyu mace biyu namiji guda ya aure mace guda ta ya aure sauran yara biyu mace da namiji su ba su aure ba.
Bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya ga ta ba baba ne gani nan ban da tsaya ba baba ne an na so
Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.